مفهوم ومختلف الحديث والمنصور بياني أكن حديثي وليه كمهوكني معنى الحديثي مهوكني شيني حديث دا بأين السلطبة سننكما بأساموان وليه تعالوا لي دا شيبا سيقوى بياني أكن مختلف الحديث shine inda hadisi bi za su zo amma ya zama sun babbanta da juna a ce wannan ga SA kaza wannan yace a ba haka ba sai kuma bayani akan nasihi da mansuhi in salima al hadisu min mu'arili fa muhkamu aula fa jam'u nirturi illa ka aula fal ahiru nasi wal ghairu mansuhun bi naqalir rafi kirra wala yuridu la adwa wala kuntu nahaitukum fazuru hatta raji izal ahiru laysa yulam nakaha maymunata wa huwa muhrim an ibn abbas rawa shaykhani ma la adira fi inzuru jahani in salima al hadith min mu'arili idan hadisi ya zamo ya kubuta daga a ce wani hadisin ya zo ya yi mu'arara da shi hadisi ya zo ya zamo gaba daya ba wanda ya zo ba wani hadisin da ya zo da aka sanya da shi wannan ya zo fa muhkam to wannan shi ake kira hadisi muhkami shi ake kira hadisi muhkami aula idan ya zamo ko hadisi ya gaba da wanda ya yi mu'arara da shi fajam'u nirturi illa ka to malamai da yawa suka ce a irin nan an yadda da a tare tsakanin hadisan biyu har ya zama ta'arurin ya gushe tsakaninsu idan haka din ya dace a nan a gane malaman hadisi da malikawa da shafi'awa da hanabilawa duk suna ganin cewa ai jam'in nan a tare tsakanin hadisan guda biyu shine magana ya jajjiya matakan da za ta yi a tare tsakanin nasu amma hanafiyawa su suna ganin tarjihi shine abin gabatarwa cewa a'a a maimakon a ce za a tsaya sai an hada tsakaninsu a'a a rinja a zaɓi wanda ya fi rinja ya yi aiki da shi a gane ɗaya aula idan ko ya zama tare tsakanin nasu ba zai yiwu ba fal akhiru nasi to a sannan sai a dauka cewa wanda ya fara zuwa mansuhi ne wanda ya zo daga karshe shine nasihi shine wal ghairu mansuhu wannan sako shine wanda ya fara zuwa da farko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara fada sai a ce mansuhi ne inna qalil rasi ya ciro wa tabbataccen akwai malamai da yawa wanda sun yi littattafai akan nasu al hadisi wa mansuhi hadisi nasihi da mansuhi wanda aka ce sanin haka din yana daga muhimmai a ilimi ko da yake malamai da yawa suke cewa shi sanin nasihi da mansuhi ba wai yana cikin tsantsan ilimin hadisi ba yana cikin ilimin usulul fiqh ne ya fi shafar usulul fiqh kirra ina misalin inda yake za a iya hadawa hadisi hadisai su zama sun zo sun yi ta'aruri da juna amma dai akwai damar a hada tsakaninsu kamar hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa tirra min al-mazumi firaraka min al-asli ka gujewa wanda yake mai fama da ciwon juzam irin yadda zaka gudu daga zaki wala yuridu da wani hadisin ma wanda ya dace da wannan shine hadisin da yake cewa la yuridu mumrurun ala musihim wanda dabbobinsa suke fama da ciwo ba daidai bane ya kora garken dabbobin nasa su shiga cikin wanda shi garken dabbobinsa lafiyayyu ne domin kada ciwon kenan a zahiri ya nasu daga su masu fama da ciwon zuwa wanda suke lafiyayyu wannan hadisan kenan a zahiri suna nuna cewa ashe ciwo yana tashi daga jikin wani ya koma kan wani ma'ana wanda yake bai da lafiya ya iya nasar mai lafiya sai shi ba mai lafiya da dawo ba lafiya la adwa sai kuma ga wani hadisin ya zo cewa la adwa wala dairata ciwo baya tashi daga wani ya koma kan wani duk wanda kaga ya rashin lafiya daman Allah ya nufi zai rashin lafiya haduwar mai lafiya da mara lafiya ba ta sa mai lafiya ya koma bai da lafiya hakanan ba magana shu'umanci ba wani abu magana shu'umanci to wannan hadisin sai aga sun yi ta'aruri aka ce amma za a iya tara tsakanin su don gane da cewa a ce da hadisi na manzo Allah ya ce ka gudu daga mai juzan saboda kakka haɗa mu'amala da shi ko kakka cuɗanye shi kai ma ka zo kai juzan ka ɗauka shi ya sama ya zama ka cuce shi kenan shi yasa aka ce ka gudu in ba ka cuɗanye shi ba ya ba ka ce shi ne ya sama ba wanda ko aka ce ciwo ba ya tashi daga wani ya koma kan wani shi ko bayanin haƙiƙan lamarin ne bayan da za a ciwo shi da kansa ya tashi daga wani ya koma kan wani duk wanda ka ga rashin lafiya daman Allah ya nufi rashin lafiya shi yasa ko ya cuɗanya da mai mara lafiya ko bai cuɗanya da mara lafiya ba ba makawa sai ya yi rashin lafiya to wannan kenan misalin inda yake za a tara tsakanin hadisan sai kuma inda ake nasi ake hukunci da nasi kuntu na haituku hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da yake da can na hana ku an ziyaratul qubur daga ziyartar kaburbura fazuru amma yanzu ku ziyarce ta musjala atala yadi to wannan da can an yi hani daga ziyarci kaburbura amma daga baya aka yi izini ashe wannan izinin a ziyarci kaburbura ya shafi hanin da aka yi a baya raje izlahiru laysa yulam in ya zama na ƙarshen ba a san shi ba to yadda za a yi sai a koma rusalin jayarwa yanin jayarwa za ta yi idan ba za ta yi ba to wannan ne bai kawo ba abinda yake akwai idan jayarwa ba za ta yi ba to sai a yi tawakkufi ya zama ga shi an rasa wanne ne na farko wanne ne na ƙarshe tare tsakaninsu ba zai yi ba idan jayarwa ma ta ƙi yi wa to wannan duk gaba ɗaya hadisan guda biyu sai a jingine su ba a yi aiki da ko ɗaya daga cikinsu ba sai a nemo hujja kuma daga wani waje daban amma in an san na ƙarshe to sai a ce shi na ƙarshen idan an samu hanyar rinjayar wato sannan sai a rinjayar sai a koma ga tarjihi ya zama tare tsakanin nasu ba zai ba tare tsakanin ya zama ba zai ba amma kuma akwai hanyar rinjayarwa naka maimunata oho murimu anina abbasin rawar shehani buhari da musulun sun ruwaito daga abdullahi ibn abbasin Allah ya ƙara yarda a gare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri sayyida maimuna alhali yana cikin haram wannan hadisin da Abdullahi ibn Abbasin kenan wanda shi Abdullahi ibn Abbasin dan yar maimuna mahaifiyarsa ummu farli ya ce ga maimuna da ƴaƴan mutum ɗaya ne mala abi rafi zuru tani hadisin da abu rafi ya ruwaito wanda muslim da abu dawud sun fi da shi cewa sanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuri maimuna da shi da ita ba wanda yake cikin haram to wannan hadisin ya fi rinjaye saboda me abdullahi abbas da ya ruwaito hadisin na farko sanda aka yi auren yana yawo dan habban ta tare yake zuwa ya kwana amma shi abu rafi babba ne ba ma kawai babba ba ne har ma ya ce wa kuntun rasula bai na kuma ni aka tura nemo auren ni aka tura neman auren kaga kenan ashe ya fi duk wani wanda zai rawaito magana sanin ya ma aka yi auren tunda shi ya nemo ma auren shi ya sa su yanda aka faɗa a jiya ne ko malikawa da shafi'awa da hanabilawa suka rinja da hadisin abu rafi wanda su shafi'a sanafiyawa suke cewa hadisin ranar abbasin ya fi tunda shi ruwaya buhari da muslim ce an sa hadisin da buhari da muslim suka rawaito kuwa shi ne a matsayi na farko a inganci to wannan kenan yanda a nan da ya dole a tuna hadin Jalaluddin Suyuti a alfiyarsa da yake faɗar matsayin hadisai ingantattu cewa ga mai matsayi na farko ga na biyu ga na uku ga na sauran ya ce a ƙarshe wa rubbama ya aruru lil mafuki ma ya ja'aluhu musawiyan aw qaddima sai waya hadisin da yake an fi shi sai ya game da wani abu da zai sa shi yayi daidai da wanda ya fi shi din ko ma zama an gabatar da shi anan hadisin nan in an dubi tsarin da aka faɗa na matsayin hadisi ingantacce sai a ce shi yana da matsayi na uku ne inda waya muslim ce Buhari bai rawaito shi ba wancan kuwa na Ibn Abbas matsayi na farko ne to amma wannan duban dalilin da aka faɗa ba cewa wanda ya rawaito hadisin Abu Rafi babba ne kuma yake cewa ma shi aka aika nemo aure to sai ya sa duk da asali matsayinsa na uku ne amma sai ya dawo shine ma abin gabatarwa sai ya dawo shine abin gabatarwa to alhamdulillah sai
ka warware wajen tarjihi shi ba kamar na sai ko da irin jaro ko da farko
dama in an samu dalili yawa ai ba wajen tarjihi ba a cewa ga na farko ga na ƙarshe ai an san na farko da na ƙarshe ai wannan nasi za a koma yawa sai a ɗauka na ƙarshen yayi nasin na farko yawa amma dai inda aka faɗa ai tarjihi ai ba a san na farkon ba ai shi ne yake rajihi izal ahiru laysa yu'lamu rajihi izal ahiru laysa yu'lamu yawa sai ba a san na ƙarshen ba ne ake komawa garin jayarwa in an sami ta'arruri tsakanin su kamar kaka kake nufi
misali kamar shi wannan na hadisin Ibn Abbas na Abu Rafi
da na Abu Rafi to ai abinda ake hanyoyin da ake bi a tarjihin ne sun fi komai yau yawa saboda wasu malaman sun kai su wajen abu mai tar daban-daban wanda ake bi a tarjihi misali kamar shi Abdullahi dan fodo a alfaitul usul kaga ya kawo guda 20 ne guda 10 hanyoyin da ake bi a tarjihi dangane da isnadi guda 10 kuma waɗanda ake bi a tarjihi dangane da matani kamar wanda malamai suka faɗa sun yi 10 haka sun kai wajen guda 200 yawa hanyoyin da ake bi a tarjihi daban-daban wanda kuma lokacin sai a samu sabani tsakanin wannan malamin da wannan malamin ne ringa ganin wannan yana cikin hanyoyin tarjihi wanda ya ringa ganin a ba yana cikin tarjihi ba ba shi ba yana cikin hanyoyin tarjihi ba wanda wannan shi yake kawo bambanci a wajen hukunci yawa yanda wannan zai gano shi ga yanda abin yake da yanda wannan zai gano ga cewa ga yanda abin yake to
na'am shi kamar wannan na hadisin na Abu Rafi da Ibn Abbas an ce su halafiya kuwa wanda suka ɗauki cewa ko da an yi ta'arudin su kawai za a ɗau wanda ya fi inganci a isnadi
to ai kaga kamar nan haka din suka yawa
shi wannan sabanin iya na malamin fiqh ne ko kuma har na malamin hadisi
a su malaman hadisi ai sun tafi akan rinjayarwa yawa sun tafi akan rinjayarwa illa su hanyoyin da suke bi na rinjayarwa kamar ya fi dacewa da hanyoyin da su Shafi'awa da Malikawa suke bi wajen rinjayarwa su fahimta su tafi kama da ta Malikawa da su ta Shafi'awa fiye da ta su Hanafiyawa yawa